Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makirin ne tare da Aisha Ba'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 3 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai.
To baba, fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF da tsananta a jiya Lahadi a sa'idin da yakin yake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12. Kungiyar OIC ta bayyana cewa akwai bukatar daukan matakan wato haɗin gwiwa domin hana wulakantar Al-Qur'ani ne girma kana yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana kiyayyar addini. Sannan jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kai wa kwarin ci gaban da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa bankin duniya ya yi gargadin cewa 'yan Najeriya sama da biliyan 7 ne za su iya fadawa cikin mummunan talauci idan gwamnati bata hanzarta tallafa musu ba.
Idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi, ababe ne wanda za su iya ƙara wato nauyi ga talaka.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa an kashe mutum biyu a wani fadan kabilanci da aka yi a karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba.
A yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din, amma an lalata dukiyar mutane, an yi kashe-kashe. Wannan kuma kaga wani abu ne, duk wanda ke kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Gumel, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wasbahin wannan rana ga labaran duniya. Fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba. An ji karar hare-hare da makaman artillery ta sama da kuma harbe-harbe a kasa, musamman ma a birnin Omdurman da kuma babban birnin Khartoum, yayin da rikicin yake dada ƙara matsalolin jin kai kana yake barazanar saka wasu yankunan cikin fadan. A wata sanarwar rundunar RSF ta fada cewa ta harbo wani jirgin saman soja da jirgi mara matuki a bahari, amma bangaren sojin Sudan ba su mai da martani ba. Muna cikin zulmi a kulliyaumin hare-haren dada muni suke yi. Nahdi Salah, wani mai shekaru 25 a duniya mazaunin Omdurman, ya sanar da kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho. Wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi 57 ta fada a jiya Lahadi cewa akwai bukatar a dau matakan haɗin gwiwa domin hana wulakanta Al-Qur'ani mai girma kana ayi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana kiyayyar addini, bayan da aka kona Al-Qur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar Sweden. Sanarwar da kungiyar haɗin kan musulmi da ake kira OIC, wadda galibi al'ummar kasashen musulmai ne, an fidda ta ne bayan wata ganawa ta musamman da kungiyar ta yi a Jidda, babban birnin Saudiya, ranar Laraba domin tattauna al'amarin da ya auku. Dole ne mu ci gaba da tunatar da al'ummar duniya game da bukatar yin amfani da dokokin ƙasa da ƙasa cikin gaggawa, wato dokokin da suka haramta duk wani abu da zai kawo kyamar addini, babban sakataren OIC Hussein Ibrahim Taha ya faɗa. Jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kwakkwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing, yayin da kasashen tarayyar Turai suke neman rage dogaron tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar Asiya. Kungiyar tarayyar Turai ta dakatar da kokarin ganin cewa kasashe mambobinta da majalisar dokokin tarayyar sun amince da wata yarjejeniyar saka hannun jari da aka cimma da China a ƙarshen shekara ta 2020 bayan kwashewar shekaru 7 ana tattaunawa, biyo bayan bambance-bambance da aka samu game da haƙoƙin ɗan adam a yankin Xinjiang, wanda mafi akasarin al'ummarsa musulmi ne. Yanzu da dangantakar ta yi tsani, ita ma tarayyar Turai a watan Mayu ta yanke shawarar sake duba matsayarta a kan China domin rage dogaron tattalin arziki a wani lokaci da ake kyautata zaton Beijing na taimakawa Moscow a yakinta da Ukraine. Ina takaicin bayyana cewa muna mun tattauna a game da batutuwan tattalin arziki da kasuwanci da ba a samu wani ci gaba a cikin shekaru da suka gabata ba, a cewar jakadan tarayyar Turai George Toledo a wani taro a Beijing. To ana shan labaran daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan, amma kafin nan Bankin Duniya ya yi gargadin cewa idan gwamnatin Najeriya ba ta hanzarta kawo wa 'yan Najeriya tallafi bayan kara kudin man fetur da aka yi ba, to za a samu karin mutane miliyan 7,100 da za su shiga mummunan talauci. Masana tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya sun yi fashin baki akan haka a daidai lokacin da bangaren gwamnati ke cewa komai na tafiya daidai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Bankin Duniya ya yi wannan bayanin a rahotonsa na bunƙasa ci gaban Najeriya da ya fitar a ƙarshen wannan makon, mai ɗauke da sa hannun Alex Sienat wanda shi ne ya wallafa rahoton. Rahoton ya ce an samu mutane miliyan 4 da suka shiga halin talauci a watanni 6 na farkon wannan shekara. Bankin ya ce a yanzu haka idan gwamnati ba ta kawo wa 'yan ƙasa ɗaukin kayan tallafi ba, to za a samu ƙarin mutane miliyan 7,100 waɗanda za su shiga mummunan talauci, kuma haka zai kawo jimlar zuwa mutane miliyan 11.1 a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Shu'abu Idris Miƙati ƙwararre ne a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa. Ya yi nazari cewa
magana ce wanda tana kan hanya. Babu shakka idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi saboda an hada alƙaluman diddiga na kudaden da ake karban zaka sai kudin ketare, wato abin da muke kira a turance exchange rate, da kuma tunanin da ake na za a cire wani tallafi da ake bayarwa akan farashin da ake saida mana makamashi wato wutar lantarki, ababe ne wanda za su iya ƙara wato nauyi ga talaka, ba kuma talaka ba ma hamme kudin. Kasashen duniya da yawa da sukan samu kansu a cikin irin wannan hali sukan yi yunkurin su kawo wasu tsare-tsare da akan kira su palliative ko kuma tallafi saboda marasa ƙarfi su samu su ci gaba da rayuwarsu. Miliyan 7 da ita babban bankin duniya ta yi ikirarin za su iya shiga matsanancin talauci, ana watanani alƙaluman kila ma za su ninka wannan kamar su 4 ko ma fiye, aƙalla watakila mu ƙara samun mutane miliyan 30 ko zuwa 45 ma za su ƙara shiga matsanancin talauci.
Shi ma masanin tattalin arziki kuma saddaunan Misau Ahmed Iliyasu ya ce in har ana son tattalin arziki ya bunƙasa a ƙasa, to fa sai gwamnati ta ɗauki wasu matakai kamar kashi 3.
Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi 3. Ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa. Rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske. Shin a ina suke? Lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru. Mataki na biyu shi ne na ɗan lokaci wanda za a farfaɗo da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka. Mataki na uku shi ne farfaɗo da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma harhaɗa kaya da ake buƙata cikin ƙasa da wajen Najeriya. Wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i, saboda shi noma yana buƙatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi.
To sai dai ɗaya cikin jami'an wayar da kan al'umma na jam'iyyar APC Hajji Amariya Ibrahim Baba ta ce tuni har gwamnati ta riga ta ɗauki matakin kawo wa 'yan ƙasa sauƙi.
Na tabbatarwa 'yan Najeriya cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana tattaunawa da ƙwararru masana tattalin arzikin ƙasa waɗanda ba dare ba rana suna neman mafita ba tare da ɗaukan lokaci ba za su samu bakin zaren wajen kawowa 'yan ƙasan Najeriya sauƙin rayuwa. Bi izininlah, dole farashin mai zai sauko, tsadan kayan abinci da kayan masarufi zai sauko, za a inganta kiwon lafiya za a samu wadatuwar wutan lantarki yanda kananan masana'antunmu da manyan za su farfado matasanmu za su samu abin yi a yanzu haka ina da labarin cewa matasanmu sun yi amfani da kokolwansu sun fara kirkiro masuna da suke hawa a chaba sai su yi bata abin da za su yi mata bisa basira suna tafiya da ita da ruwa ruwa suke zubawa maimakon mai da izin Allah ta'ala Allah ubangiji zai mana muwafaka a Najeriya
abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai dauka kafin a kawo wa ƴan ƙasa saukin ko na sayan man fetur lita 1 kan naira 540 ko 550 ko litar man fetur zai koma naira 100 a cikin dan kankanin lokaci Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaki yar Ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami da Russia ta kai kan wani gidan cin abinci a makon da ya gabata ta mutu a cewar kungiyar da ke rajin yancin bayyana ra'ayi ta PEN a jiya Lahadi Victoria Amelina mai shekaru 37 ta samu rauni a lokacin da makami mai linzami da Russia ta harba ya lalata wurin cin abinci na Ria Pizza a gabashin birnin Kramatorsk a ranar Talata tare da kashe mutum 12 cikin su har da yara kanana wasu da yawa kuma suka jikkata cike da alhini muke sanar da ku cewa marubuciyar nan yar Ukraine Victoria Amelina ta riga mu gidan gaskiya ranar 1 ga watan Yuli a asibitin Mekhnikov da ke birnin Dnipro a cewar kungiyar PEN Russian Ukraine a wata sanarwar da ta sanya a shafinta na Facebook Amelina ta je birnin ne tare da wata tawagar yan jarida da marubuta daga Colombia PEN ta sanar an kwantar da ita a asibiti bayan ta samu raunuka da yawa a kashin kanta bisa bayanan likitan da ya kula da ita a ƙarshe ranar 4 ga watan Yuli rana ce mai muhimmanci a Amurka inda ake fariti dafa-dafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da hadarin gaske musamman yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti amma duk da haka wasan wuta shine babban abin da a zagayowar ranar samun yancin Amurka hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi Muhimman abubuwan da ya kamata a yi sani game da ranar 4 ga watan Yuni sun kunshi asalin wannan ranar wato na hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun yancin kai na bai daya da wakilan yankunan Amurka ta Arewa suka zartar a karo na 2 a ranar 4 ga watan Yuni na shekara ta 1776 wata takardar da ta sanar da cewa yankunan Amurka ta Arewa sun samu yanci daga Burtaniya.
A gaida Aisha da take rubuto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla Gwamnatin jihar Taraba ta ayyana dokar tabaci a karaman hukumar Karim Lamido sakamakon rikicin kabilanci da ya sanadiyar kashe mutum akalla mutane 2 da kuma kona kauyuka fiye da 7 da kuma asarar dukiyoyi masu dimbin yawa ma'aikatan yan sandan jihar da ita tabbatar da aukuwar lamarin ga dai Salisu Lado Garba da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana
Umarnin gwamnatin da ya biyo bayan rashin fahimtar juna da kartan kasa da nuna wa juna ya za da ya barke tsakanin yayan kabilun Karimjawa da kuma yayan kabilun Wurkunawa da ke yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla 2 da kuma kone kauyuka sama da 7 hade ma da asarar dukiyoyi da dama SP Usman Abdullahi shine dai kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba wanda kuwa ya tabbatar da akwai lamarin
samun kone a kauyuka kaman guda bakwai na kuma su yan kabilan Wurkunawa ne wanda ake tuhuma cewa su yan kabilan Karenja su suka je suka sauta a wannan garuruwan wanda gidaje da masu kone wanda a yanzu haka an sake shiga wannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wannan kone-kone da ya kai ga rasa rayuka guda biyu
to ko menene ma bangaren kabilun Wurkunawa za su ce akan wannan batu tambayar kenan da nayi wa honorable Tanko Bambo Adami wanda ke zama jigo a bangaren kabilun Wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban wanda yace
sun kashe mana yaro daya a take daya an kai shi asibiti dazuma yaro su suka di kauyuka bakwai suka kone
kauyukan da suka kone kage sun kone sarkin kudu sun kone garin Galadima akwai wani gari kusa da Marwa sun taba sun kone Bargadan sun tafi Salaminkala sun kone Salaminkala sun zo kuka Kashalla sun kone suna hari za su je mutum daya kuma babban birnin mu ne
Karim Jawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana kongaba kon baya akan batun kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda yace kamata yayi su iyaye su tattaro hankali su jibge shi guri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin
to muka ga da muna cikin garin akwai kai kuma bayan gari Wurkuna kuma yana bayan gari akwai garin amma mu ne masu gari mu fi yawa cikin gari kuma ba zan mutu kuma mutane wani kasa cikin gari su ba mu yi aure kiyamun zama daya mu iyaye kuma dan tsaya gaban ya kamata mu koma ko da bangaren kuma bangaren su a jakunan yar mu ne kiyan jalin gurin nan ya kamata ko kuma kauyen su ya tattara an wasu kabilan su a jakunan mutanen
shi ko honorable Muhammad Audu AA lawyer wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar Ardokwala Law da kuma Karim a majalisan wakilai na tarayyar Najeriya wanda yace
a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rikicin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kadan amma an lalata dukiyar mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda yake kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana dada lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development
wannan al'amari dai ya faru ne a yankin Karim Lamido a jihar Taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla biyu da kuma kona a kauyuka akalla bakwai Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za a koda yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau zan fara duba batun bacewa wani yaro mai suna Elijah wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai duba korafin wata uwa a Abuja mai suna Esther Tanko da ke zaune a yankin Ushafa a birnin tarayya Abuja. Wacce ta bada labarin yadda wasu miyagun iri da kan sace yara suka shammace ta ta hanyar daukar ta a motar su inda suka dauke danta mai suna Elijah. Ita kuma suka bar ta cikin dimuwa a gefen titi. Akasin ya faru ne a 2019 inda daga bisani rundunar bincike ta babban spetin yan sanda ta musamman ta gano wasu yara a kudancin Najeriya inda Esther ce lalle ta ga danta Elijah a cikin su
ina dawo a 2019 sai na iske wata mata da wani namiji suka ai tambaye ni suka gaishe ni sai an samu su ban san me agun mutane bane suka tambaye ni suna son filin ne sai ni bana sadda
ina kike yin aikin nan
a back of pottery king's life academy a Ushafa na iske su suka tambaye ni suna son filin ne sai ni ba mai sadda fili bane yaro na bai da lafiya da gangane ban san lokacin da na shiga motar sa ba wai za su siya min magani da na kai dutse sai suka ce soka da na soka sai suka ce suka dauka yaro na da suka dauka shi sun wuce a cikin mota na sai a gurin kaman wawa ban gane da jikina ba ban gane da kaina ba na kai kaman awa nawa sai na gane da jikina nace Allah ina kake ina yaro na sai wani ya ce min wai me ya faru sai na yi mashi bayani yace to in je police station Dutse sai na je police station cikin Dutse a kasuwa
amma iska akwai abin da suka yi miki ne kamar kin ci kin fita daga cikin hankalinki
eh sun yi min wani abu ne dan sun shafa min wani abu ne a jiki sai na tafi cikin police station a cikin kasuwa sai sun ce su ba za su iya case din nan ba in je FCDA police station kubwa sai na tashi na ce kurin sun ce su ba za su iya magana din ba tunda ina fita daga Ushafa ne ni in tashi in je Buari police station sai mun wuce police station har karfe 9 na dare da su yayan mai gidana sai muka yi masu bayani sun ce mu dawo da washegari suka ce mu dawo washegari da muka je washegari suka yi muka na yi masu bayani yanda nake muku duka a cikin wannan lokaci
to mana ita din wannan motar da mutanen sun suna mutanen da ke motar su nawa ne
su hudu ne a cikin mota mata biyu maza biyu
waɗanne irin mutane ne
waɗannan za a kira su kamar chai a trafika kuma chai masu sata yara ne
yawa motar sai ta ci gaba da tafiya kawai suka bar gurin
ya wuce
yawa kin je ofisoshin yan sanda ne yan sanda suka gaya miki
suka ce min to karan da mu za ka yi bincike sai washe gari aka yi bincike suka doka waya suna tracking ba mu gane ba so muna cikin shekara 20 sai suka ce min wai
kuna da bayan shekara ɗaya kenan 2020
eh sai suka ce min wai ina nake aduwa na yana dame su za su kawo min yaro nace du ina da suka ije shi za a kawo min yaro dan an riga an gane kasar Najeriya duka wai an karba min yaro ba wai yana wasa ne ba sai sun ce to
kina nufin su jami'an sandan sun gano inda yaron yake kenan
eh sai wani rana ne na gan yaro ne a television suna ce ina sun yaro wanda ya san yaro shi a bata yanzu ya duba gurin sai na tashi na je police station a Buari wurin da na kai kara sai suka bani IPO da muka tashi sun ce ma kada mu kira dangin su mai gidana mu je tare da mai gidana da wani driver ya kai mu driver ogan mai gidana da muka je SAS din nan sai IPO na SAS ya ce mun an sayi yaro na miliyan
SAS cikin Abuja na Abatuwa din
nan eh Abatuwa sai ce wai an sayi yaro miliyan 8 ba ana so a basu miliyan 5 daga Patakot
wai za ba miliyan 5
wai su na ce to ni ba ni da miliyan 5 ni ba ni da miliyan 8 amma Allah ne ya bani yaro kuma
ma'ana da aka dauki yaron ki an sayi da shi miliyan 8
eh wai su riga sun sayar da yaro daga Patakot zuwa bani aka ganshi da suka yi tracking na ce to wai wanda mata sai yaro din wai matan pastor ne wai ta ce an bani yaro wai za ta mutu na ce to kuwa ta mutu ta yarda da Allah ni dai ku bani yaro sai su kawo yaro sai Abakari ya ce mu ni yaro wannan ya
na Abakari dan sanda wanda yanzu ake bincike a kansa
sai ya ce mun wai yaro na ne to yana orphanage hoton da na nuna musu wannan hoton yaro din ne amma hoton da aka doka masa can a ba din nan gashi nan hoton din daidai bari su je su kawo yaro din da ana kawo yaro din ya gamu sai ya zo ya rike ni a jiki da ya rike ni a jiki ya ce ga baban shi ga maman shi ga yayan shi nan
ya gane ku kenan
eh ya gane mu
to kasancewar Abba Kyari na zaman shari'a a gidan yaron kuje bisa tuhumar da aka fito da ita da hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA lauyansa barista Hamza Nuhu Dantani yayi magana da nuna lalle yaron yana nan gidan marayu kuma suna goyen bayan a fita ketare don yin bincike koda dai a fahimta su ba lalle bane Esther ta yi nasara
sunana barista Hamza Nuhu Dantani a matsayina na lawyer mai zaman kanshi ina da cikakken bayani kuma sanya akan wannan case tun lokacin da aka fara shi wannan abin da ya fara kawo case din nan ma ba ma ita bace ma complainer ba ita bace ta kawo karan case wata ne daban ta je Human Rights Radio Burkutu Radio wajen ordinary president Ahmed Isa tana neman yaron ta an sace yaron ta shi Ahmed Isa sai ya kira Abba Kyari yace Abba Kyari wannan aikin ku ne ku ne da mun masu kama kidnappers kuma na san kai jajirtacce ne wajen nemo ma mutane haƙƙin su ko kuma ɗan uwan su da aka sace to garin dabarun su da tracking da su abubuwa ina jin sai aka je aka kama
waɗanda suka sace yaron nata mace ce ma ina gani in yambare ne ina gani dare inu suke dama in sun sace yaran suna zuwa garuruwa daban-daban suke sace yara sai su kai su inu su ce su sayar da su to da aka kamo su aka kawo su garin bincike ne aka zo aka tadda ashe ba yaro ɗaya bane suka sace sun sace yara sun kai kusan guda 7 ko 8 to daga cikin yaran da aka samu a hannun su shine aka samu wannan yaron matan wannan wanda tazo ta kawo ƙara wajenka amma asalin wannan matan da ta kawo ƙaran an samu ƴatta ambata an rabu da ita ita tazo da duk wasu shaidu akwai waɗanda suka zo suma suka bada shaidu aka dauke su aka ba su akwai kuma waɗanda kuma ba a samu iyayensu ba to daga cikin waɗanda ba a samu iyayensu ba sai aka zo aka yi press briefing shi Frank Mba shine jagoranci Frank briefing din da yake shine first yaro aka zo aka tallata aka ce duk mutanen da suka san ƴaƴan su sun fita to su zo officin SAS dake nan Abuja ita wannan matan ta zo in fact kafin ta zo ba mutane biyu sun zo sun yi claiming cewa wannan yaron ko wani yaro ya gan shi haka a cikin su wannan yaron dan su ne ita ma ta zo ta ce wannan yaron danta ne garin bincike ana so a tabbatar wane ne halakkacin mai yaron a ciki sai aka ce to a tafi ai DNA test to duk zuwan da suke yi duk lokacin da ake samu su kafin a je ai DNA test na duk zuwan da za a yi za a ba su rana a ce su zo lokaci kaza to duk zuwan da za su yi billahi allazi la ilaha illa huwa abba jari ne yake daukar nauyin su zuwan su da dawowan su duk kudin da zai ba su hatta kudin da za su koma su ci abinci wallahi abba jari ne yake yi in fact akwai wata mata daga Enugu da ta zo ita kam nata ma ya zama wasu saboda ita ko takalmi da za ta zo da shi ma in ka ga takalmin za ka yi mamaki saboda duk lokacin da suke zuwa yawanci da yin bane kasan shi a bisa yawanci in je yi ne yana aiki da yin bane zai kara kuma kwana yake a ofis to yawanci da yamma idan ya zo zai kwana ni ina tashi daga ofis ina sai in zo da yake kasan sai in zo ofis ina dan yi haka to a lokacin nake gane me yake tafiya ta inda na san labarin kenan hakikanin abin da zai tabbatar da gaskiya a boda ɗaya da shi ne DNA test
sauraro saboda kwarewar lokaci a biyu mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya kan wannan al'amari mai ban mamaki da tausayi yanzu amadadin Nasara da Mele Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa muka tsince lafiya
to madalla a gaida Sarfilu da shirin ciki da gaskiya da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
so a takaice fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yaki da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen fadan cikin lumana ba wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi 57 ta fada a jiya Lahadi cewa akwai buƙatar al'umma matakan haɗin gwiwa domin hana wulakanta alkur'ani mai girma kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona alkur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar Sweden. Jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana na nadama a game da rashin wani wato kwakkwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing yayin da kasashen tarayyar Turan suke neman rage dogarin tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar Asiya. Wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaƙi yar Ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami a Darasha ta kai kan wani gidan wani cin abinci a makon da ya gabata ta mutu a cewar kungiyar da ke rajin yancin bayyana ra'ayi ta PEN a jiya Lahadi.
To ban sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wanda zai zo daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wato Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni. Da injiniyarmu na wannan safiyar Mr. Zubair Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.